sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Aisha Mu'azzi ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asubahin yau Juma'a 12 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarin.
To Aisha, bangarorin mayaka biyu da ke fada da juna a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta bari a yi ayyukan jinkai. Amurka ta zargi kasar Afirka ta Kudu da samar ma kasar Rasha makamai saboda yakin ta na Ukraine ta wata hanyar dabara. Sannan Majalisar Dinkin Duniya ta ce ba ta fa da wani abun yi muddin Rasha ta janye daga yarjejeniyar barin a yi jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa hukumar da ke kula da gidajen talabijin da radio a Najeriya NBC ta ce bata gamsu da hukuncin da babban kotun Najeriya ta yanke cewa ba ta da hurumin kakabawa kafafen yada labarai takunkumi ba kuma za ta ɗaukaka kara domin
ko kasar Ingila suna samun kudinsu ne ta hanyar haraji da kuma kudaden rajista da waɗannan kafafen yada labarai suke biya sannan kuma da hanyar tara da zakanci don sun kare dokoki ba mu kauce mu hakan ba mu a Najeriya.
Bayan kwashe shekaru a cibiyoyin gyara hali domin gina sabon rayuwa an yaye wasu tubabbun yan Boko Haram kuma an hananta su ga iyayensu.
An ga kuma abin da aka gani an yi mu'amala da mutane masu yawa yanzu kuma za a koma gida. Komawa gidan ita ma jarrabawa saboda kowa da irin wani da irin fuskar da zai kalle ka daban shi ma duk Allah mu dauke shi a matsayin jarrabawa saboda wani yanzu da mai yana cike da damuwar rashin ka da ya gani zai farin ciki wani kuma kallon hadirin ka je zai yi kar ya zama kudin al'umma ma ta gane kuna da wata matsala.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare yake gabatarwa. Yanzu dai sai ga Ibrahim da kashin labaran duniya na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Bangarorin da ke fada da juna a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da daren jiya Alhamis kan sharaɗin barin masu ayyukan jinƙai su yi aiki a cewar jami'an Amurka. Wakilan rundunar soji da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa da juna sun rataba hannu ne a birnin Jidda na Saudiya kan abinda aka yi wa laƙabi da shelar ƙudurin kare fararen hula a Sudan a cewar wani jami'in Amurka wanda ke da hannu a tattaunawar. Wannan ƙuduri baya nufin an tsaida wato fada manufarsa ita ce a samu damar raba kayan agaji. Yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin biyu su amince da ayyukan jinƙai da maido da wutar lantarki da ruwa da sauran abubuwan buƙata na yau da kullum da janye mayaka daga asibitoci da kuma shirya tsarin busu na mutunci ga mamata. Amurka jiya Alhamis ta zargi Afirka ta Kudu da samar da makamai ga ƙasar Rasha saboda yakinta na Ukraine ta wata hanyar dabara wadda aka fake da wani atisayen sojin ruwa aka kwashe kwanaki uku ana yi a farkon watan Disamba da ya gabata. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Afirka ta Kudu jakada Ruben Fregedi ya faɗa a wani bayani da ya yi wanda kafafen yada labarai na Afirka ta Kudu da dama suka yada cewa Amurka ta haƙaƙe cewa an loda ma wani jirgin dakon kayan Rasha mai suna Lady R makamai wanda aka girke shi cikin sirri a tashar jiragen sojin ruwa da ke Simon Town kafin ya kama hanyar zuwa ƙasar ta Rasha. Ya bayyana wannan zargi na cewa Afirka ta Kudu ta samar ma Rasha makamai yayin da take mamaye Ukraine da cewa babban lamari ne. Sannan ya ce hakan ya jefa ayar tambaya kan ikirarin Afirka ta Kudu na zama yar ba ruwana a wannan fadan. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan da takwaran aikinsa na Rasha Wang Yi ko China sun tattauna shekaran jiya Laraba da jiya Alhamis a Vienna. ganawar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka da China ke shirin yin wasu tarurruka akai-akai na manyan jami'ai da kuma daidaita lokacin da Amurka ke neman wata budaddiyar hanya ta tuntuba tsakaninta da China yayin da dangantaka tsakaninsu ta yi tsami. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana wannan ganawar da aka yi har sama da sa'o'i 8 cikin kwanaki 2 da cewa ta tsakani da Allah ce mashahuriya kuma mai ma'ana wadda ta shafi batutuwan da suka hada da dore wasu Amurkawa da aka yi a China da Amurka ke cewa an zalunce su da wasu abubuwa masu kawo damuwa a ƙasa da ƙasa da kamar mugan ƙwayoyi da batutuwan tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma na yanki da mamai Ukraine da Russia ta yi haka ma da batun Taiwan.
To nan ba da jima ba Ibrahim zai sake dawowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta yi alwashin ɗaukaka ƙara kan hukuncin babbar kotun tarayya da ya haramta wa cin zarar kafafen labaru waɗanda suka saba doka. NBC wacce ke da lasisi wake ba da lasisi ga dukkan kafafen rediyo da talabijin a Najeriya kan soke lasisi ko cin tarar duk kafar da ta keta jerarrun ƙa'idojin hukumar a yayin yada shirye-shirye. Nasiru Adamu Al-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Alƙalin babbar kotun tarayya James Omotosho ya yanke hukunci kan ƙarar da wata ƙungiya mai dawar kare muradun kafafen labaru ta shigar don dakatar da NBC daga cin tarar kafafen da nuna cewa hukumar ba ta da horumin yin hakan don ba kotu ba ce. Omotosho ya soke tarar da NBC ta ci kafafe 45 naira 500,000 kowace a shekara ta 2019 wacce ta haddasa shigar da ƙarar a bariya. Hakan na nuna matukar NBC na da korafi kan wata kafa sai dai ta shigar da ƙara kotu inda shari'a za ta yi halinta. Shugaban hukumar NBC Balarabe Shehu Illela ya ce za su nazarci hukuncin da zummar ɗaukaka ƙara don san ba su gamsu da matsayar alƙalin ba.
Ko ƙasar Ingila da muka je kwanakin baya muka tattauna da su akan yadda suke gudanar da harkokinsu da muka tambaye su ya kuke samun kuɗin gudanar da harkokinku suka ce suna samun kuɗinsu ne ta hanyar haraji ko kuma kuɗaɗen rajista da waɗannan kafafen yaɗa labarai suke biya sannan kuma da hanyar tara da sukan ci don sun kare dokoki. Ba mu kauce mu hakan ba mu a Najeriya saboda haka idan muka ce kowa ya ji ya faɗi abin da ya ga dama kowa ya ji yadda yake so a gidan rediyo ko a gidan talabijin babu mai ce masa a'a ai kasan ba ta zaunu ba.
Da yake duba lamarin bisa dokokin Najeriya barista mai nasara Kogo Umar ya ce ba mamaki lauyoyi ba su yi tsayin daka wajen kare hurumin hukumar ba ne don ba zai wa kyale kafafe su rika cin karensu ba babbaka ba.
Saboda haka a yi gyara a nemi nagartattun mutane a haɗa da shi a yi masu garan bawul ta yadda yake za su rika yin magani su zama heluma su zama 'yan sanda ne masu sa ido a duk abin da ya shafi harkokin jarida. Domin harkokin watsa labarai idan ba a rika tsaftace su ba abin da ya kawo yakunan duniya kenan gaba daya abu ne wanda yake iya kawo mu Najeriya yakin basasa ya kawo mu Najeriya tashin hankali da ko gwamnati ba za ta iya maganta tashin hankali ba. Dole ne in ba za a ƙara ma ita hukumar NBC ƙarfi sosai na hukuma ta rika yankewa tana yanke hukunci yadda ya kamata tana tsaftace al'amura ba to idan ba a dora amarya akan doki ba to bai kamata a dora mata kaya a bisa kanta ba.
Anan shugaban na NBC Balarabe Illela bai wani zargi kan mai shari'a wa Motosho ba kan hukuncin da ya ce ya yi aiki ne bisa kujerarsa ta alkali.
Ni imanin cewa waɗannan alkali suka yanke hukunci ko alkalin da ya yanke hukunci ya san abin da yake kuma ƙwararre ne a aikinsa kuma tabbas yana da hujjojinsa na yanke wannan hukunci din. To dokan da ta bada alkalai su yanke hukunci kuma ita ce dokan da ta bada dama ma ɗan ƙasa in hukuncin bai masa ba ya kai gaba. Saboda haka sai mun duba takardun tukunnan mu ga hujjojin da alkalin ya dogara a kansu sannan mu doki matakin da ya kamata wanda bare wuce mu kai wannan magana zuwa kotun gaba ba.
NBC na yin wani shiri na yi wa ta kafafen labarun ƙetare da ke da ma'aikata a Najeriya rajista don ja musu birki a labarun da ke cin karo da muradun gwamnatin ƙasar amma hakan ya samu suka don tunanin hanyar dakile fito da labarun gaskiya ne ba kwane-kwane ko zama 'yan ma'abban gwamnati. Nasiru Adamu Al-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da Nasiru Adamu Al-Hikaya. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya.
To Aisha, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba ta da wani abin yi na daban muddin Rasha ta janye daga yarjejeniyar nan wadda ta amince Ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin duniya, wadda ta kuma taimaka wajen sauƙaƙa jigilar hatsin Rasha da takinta zuwa ƙasashen waje. Babu wani shiri madadin jigilar kaya ta tekun Bahar Aswad, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric, bayan da aka tambaye shi abin da zai faru idan Rasha ta aiwatar da barazanarta ta janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma a ranar 18 ga watan Mayu. Tun bayan da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta koko a ranar 22 ga watan Yuli a birnin Istanbul, yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun Bahar Aswad ɗin ta taimaka wajen jigilar ton wajen miliyan 30 na hatsi da sauran kayan abinci daga wasu tasoshin jiragen ruwa uku da ke gabar tekun Bahar Aswad a Ukraine zuwa kasuwannin duniya. A ƙarshe, ƙasar Iran na ci gaba da samar da makamai da ƙwayoyi waɗanda ke rubuta yakin da ake yi a Yemen, duk wadda amincewa da ta yi da maido da dangantakar diflomasiyya da Saudiya, a cewar manzon Amurka na musamman a ƙasar Yemen Tim Landakin jiya Alhamis. Yarjejeniyar da aka cimma da taimakon China a watan Maris da tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiya da 'yan hutsi masu samun goyon bayan Iran, da kuma wata tsagaita wuta da aka yi har ma bayan karewarta ko kuwa adinta a watan Oktoba, sun sa an daɗa ganin yiwuwar kawo ƙarshen faɗan. To amma Landakin ya gaya ma manema labarai ta kafar intanet game da ziyararsa ta baya-bayan nan a yankin, cewa har yanzu Iran na samar da makaman yaƙi da ƙwayoyi da ke daɗa rubuta wannan yaƙin, wanda ya ɓarke a shekarar 2014, wanda kuma ya haddasa ɗaya daga cikin matsalolin jin ƙai mafiya muni a duniya.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda har yanzu daga Najeriya yake, inda bayan shafe shekaru 14 ba tare da ganin juna ba, an danka wasu tubabbin 'yan Boko Haram su 12 ga iyayensu. An miƙa tubabbin 'yan Boko Haram ɗin ne a ofishin hukumar addini a jihar Bauchi, wanda ya samu halartar 'yan uwan tubabbin 'yan Boko Haram ɗin. Daga Baucin Yakubu, ga Abdulwahab Muhammad da sauran bayani.
Tubabbin 'yan Boko Haram ɗin an tsare su ne a cibiyoyin gyara zukata da ke Legas da kuma wanda ke Malam Sidi a jihar Gombe, mallakar gwamnatin tarayya. Baya ga gyaran zukata da malaman addini suke musu, an koya musu sana'a iri daban-daban domin su dogara da kansu a sa'ilin da suka shiga cikin al'umma. Alhaji Bala Manugadau, babban sakatare a ma'aikatar addini ta jihar Bauchi, shine ya karɓo tubabbin 'yan Boko Haram ɗin, ya kuma nika su ga hannun kwamishinan harkokin addini na jihar. Ya gargaɗi tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da su ɗauki abin da ya same su a matsayin kaddara,
ko kuma 'yan uwa mu ɗauke shi tsari na kaddara. To a cikin wannan lalle muna sake jan hankalinku da Allah, bisa abin da ya faru na kaddara mu ɗauke shi a kan kaddara, kuma yana nan a rubuce sai ya faru, shi yasa ya faru. Amma abin da muka je muka yi ya isa ya zama mana kuma sashi a misali a rayuwa. Wani sa'in aboki zai iya jawo ma, wani sa'in kuskurewa na maganar iyaye zai iya jawo. Abin da za mu ɗauke shi ne cikin shawari da Allah. Gashi Allah ya kawo ku bisa yadda abin aka ɗauki tsohon zama, an ga kuma abin da aka gani, an yi mu'amala da mutane masu yawa, yanzu kuma za a koma gida. Komawa gidan ita ma jarrabawa, saboda kowa da irin wani da irin fuskar da zai kalle ka daban. Shi ma don Allah mu ɗauke shi a matsayin jarrabawa, saboda wani yanzu dama yana cike da damuwar rashin ka, da ya gani zai farin ciki, wani kuma kallon hadirin kaje zai yi ma, kar ya zama kudin al'umma ma ta gane kuna da wata matsala, a sake a jiki.
Kwamishinan ma'aikatar addini na jihar Bauchi Alhaji Babu Umar Kesa ya yi jawabi a hukumance ga abin da ya ce.
Ku da ku samu kanku a yanayin da ku samu kanku a Gombe, ba ta yadda za su ba da ku ba tare da sanin gwamnati ba, gwamnatin ku ba, saboda abin ya shafi gwamnati, kuma doka ne ta ƙasa, akwai tsarin da ake.
Tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi bayani game da abubuwan da aka koya musu na sana'a da kuma addini.
Ka samu sai yana sana'a biyu uku shi kadai a wannan hannun kesa. Ga kuma kulfin da muke da shi na addini da kuma na zamani. Muna fata Allah kuma Allah ya sa yawancin tash da kamar ƴan uwa da mun kai ga gaci akai ne.
Sunana Idris Abubakar. Yau kimanin tsawon shekaru 14 kenan rabuwana da gida. Na fada hannun jami'an tsaro ne a sabanin tsoron don ni a garin Yola ne a hanya ina tafiya.
Iyaye da kuma ƴan uwan dubabban ƴan Boko Haram din sun bayyana jin daɗinsu kasancewar sun sake saduwa da yayan nasu bayan tsawon lokaci da rabuwa halin da ake ciki dai.
Ni a matsayina na iyayen yara na shugaban iyayen yara kuma sarkin sharifan Bauchi ba zan iya cewa ban samu ranar da ta fi farin ciki a wannan lokaci daga na ɗani zuwa yanzu ba, amma babu wanda na fi farin ciki kamar irin wannan. Babban abin da za mu gode wa Allah shine kasancewar da yaranmu suka samu daman samun ƴanci suka dawo, wanda da yawanmu daga cikinmu mun kaddara musu wafati kawai a takaice dan an samu dawan lokaci da yaranmu ba musamma ina suke ba.
Sunana Adama Muhammad, shi yaro na Adamu Abdullahi. Mun yi bakin cikin tafiyansa, kuma ji daɗi ba a wani a kwana ba, bacci ba daɗi, bacci ba sha.
Assalamu alaikum. Sunana Asma'u Abdullahi. Kuma tabbas mun ji ba daɗi lokacin, amma yanzu mun samu tsince mu a cikin farin ciki, amma muna godiya.
Tuni gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki nauyin kai su garuruwansu. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Yau in kace kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda za su yi amfani da waɗannan abubuwan da kayi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su, gidajen da ka gina mace zaine za su kwana a ciki?
Tsohon kakakin jam'iyyar APC jihar Niger kenan ke gaya wa duniya cewa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai za ta bar baya da ƙura saboda harkar tsaro dai ta riga ta gigita. Ita kuwa rigimar ruguguwar rungumar mukamman majalisun tarayyar Nigeria ci gaba kawai take da kawo katakata.
Ana demokradiya ne, amma ana kiransa guided democracy. Babarin su ake gara zube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba.
In aka yi wasa, abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa, don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi.
To kome makomar ƴan majalisar ƙasar da ke shirin shimfidar botsarewa jam'iyyar APC da ake ganin kamar za su yi wauta?
Yau in ƴan majalisa suka bijiri, ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba, ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba, domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku da ku ya ku.
Waɗannan ba so mun taɓa tatso cikin tarin miliyoyin da za ku za ci wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da zukatan masu sauraro kullun yake so ya faranta. Shiri na 117 cikin jerin shirin manuniyan da ke ta faman shan kyakkyawan fata. Kyakkyawan fatan kuma shine wasu ƴaƴan jam'iyyar APC ke cewa ai gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta riga ta rasa daga bakin talakanta. Tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batha ya ce ai maganar matsananciyar matsalar tsaro ta ƙara ƙaburi ne saboda yanzu kusan kowa a Najeriya ya riga ya fusata.
Ran sallah ne Buhari a daura ya ce shi ya yi laihi dan Allah su yahe mashi. Yan jarida suka zo suka same ni, ni kuma sai na ba da ra'ayina, amma ina gaya maka na lura cewa ba a san gaskiya. In ka faɗi gaskiya sai a dinga zagin ka a ce ka zagi manya.
Wata gaskiya ka faɗi?
Yanda na faɗa misali na ce ai haƙuri waɗanda aka kama yaransu mata aka je aka cika musu ciki suka dawo da yara, ai haƙuri za a ce musu. In batun tsaro ne baba Buhari ya yi feli, kowa ya sani. Yau in ka ce kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda da za su yi amfani da waɗannan abubuwan da kai an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki
mu ne yan APC din nan
mu ne yan APC kuma mu in ba mu ga ma juna gaskiya ba wani daga waje shine zai hido ya zo ya ga mana gaskiya amma kaman batun ya turo kuɗi na noma to wallahi duk wanda yace Buhari ya yi failin ni wuri na baka san shi ya turo kuɗi na noma
game da sukuwar sukar majalisa ta taron da ke karkare wa'adin ta kuwa ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya sanata Adamu Bulkacu wanda aka zaba cikin jam'iyyar APC ne yace ai duk da mika wuyan da ƴan majalisar suka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari amma dai majalisar ta wuce gaban a kira ta ƴar amshin shata
muna mulki kuma mayewa president din da muka zaba na jam'iyyar mu mai masa da baibayi shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama ƴan amshin shata ba kaman na takwas da suka yi wa shugaban kasa da baibayi ba so mu ba ƴan amshin shata bane ba ki ga a ƙarshe da muka ga cewa duk goyon bayan da muka bashi sha'anin tsaro ya tabarbare kuma muka ga kaman bai hoɓɓasan da muke tsammani ba ai mun an ga mu a rana mun bashi sati shida muka ce ko ya gyara ko kuma mu sa kafan wando daya ko ma mu tsige shi duk mun yi wannan kuma na goma da za su zo kin san dai kusan kashi 75 na ƴan majalisar dattawa ba za su dawo ba kuma da yake akwai ƴan jam'iyyu daban-daban in aka hada su ƴan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi
da alamu da har yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rigimar rungumar kujerar shugabancin masun tare Nigeria da ake ta faman tata burza da kowa ke ta faman farauta domin kuwa emasar ma sun riga sun kafa wata sabuwar kungiyar hadakar emasar tare Nigeria ba tare da kari da bambancin jam'iyya ba inda shugaban ita wannan kungiya honorable usman kuma na jihar gombe ya ce duk da yancin zaben shugabannin da emasar suke da shi fa ai adalci shine ayi karba karba a matsayin mafita
wannan zaure da muka hada ni ne shugaban zauren mataimaki na ko kuma wanda yake aiki ka fada da ni dan PDP ne daga Rivers Kingsley Chinda sakataren kuma dan NPP ne daga Kano dan Kwankwasiya mu ba aikin mu ne mu ce ga inda za a kai ba amma aikin mu ne mu ba da shawara cewa a duba ai adalci idan an ba albasa ruwa to a ba yakuwa idan waɗannan sun samu shugaban ƙasa waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa wata shiya ta samu mataimakin shugaban ƙasa wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakan su
wato kuna goyen bayan dai ai shiya din a zaɓin shugabanninku
yes saboda in ka kula da Najeriya yanayi jinsi addini kabilu yare daban-daban akwai buƙatar kowanne a dan kamanta nuna musu cewa su ƴan Najeriya ne kuma su ma suna da haƙƙi kuma ana damawa da su ana demokradiya ne amma ana kiransa guided democracy babarin sa ake garazube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba
me ke guiding ɗinta
wanda ke guiding ta shine dokoki da kuma norms da kuma abubuwan da ake a sauran kasashe na duniya idan kace mai karfi ya ci to kaga wata shiyar ai tafi wata shiya
ta sai kuma malami a jami'ar Abuja Jabta Faruk BB Faruk ya ce irin waɗannan kungiyoyi da ƴan masakan kafafa saka-sakar surkullan siyasa ne kawai don ganin sun yi wa kawunan su gata
gaskiya wannan ni ina gani duk surkulla ne irin na ƴan siyasa da suka saba yi na Najeriya wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko ina ba za ta kare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa da irin kuma amfanin da su ƴan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya duk wannan abinda ake yi hadaka ba suna yin ta akan wani yanayi na aqida ko ra'ayinsu da ya haɗa wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba kin kula magana dai ta ya za a yi mukamai su fito suwa za a ba mukamai ta ya za a ba su mukamai to kawai suna tunani ne cewa lokacin raba demokradiyyar su tazo yanzu roman su ne za su fara rabawa waye zai je ya hau babban kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin ƴan Najeriya duk maganar ni a tunani na bata wuce haka ba amma inda shugabanci ake son a fitar na Allah da Annabi ai duk mai bukata fita zai ya fara bin wanda suke da ƙuri'un su ne ya nemi ciya ya zama ya karɓi a wurinsu yadda dole mai wakiltarsu ya ba shi goyon baya saboda yana da karɓuwa a wurinsa.
Shi kuwa masani ka harkokin shari'a a Nigeria barista Muhammad Ibrahim Zaria gaya wa duniya yake cewa ai ganganci ne na gangama jam'iyya ta zaɓa wa 'yan masar ƙasa shugabanni kuma hakan ma ka iya yi wa demokaraɗiyya fata-fata.
Wato tsarin tafiyar da shugabancin majalisu ya sha bamban ba kamar yadda yake a majalisar zakarwa ba. Shi a majalisar dokoki ana kyale su ne su zaɓi wanda suke so a cikin kansu yasu. Ba a yi maganin bambancin jam'iyya siyasa ba ko wani abu ba. So saboda haka al'adar demokaraɗiyya dai kawai an san cewa duk jam'iyyar da ke da rinjaye za su dunkule ne su zaɓi bai ɗaya. So saboda haka jam'iyya ko uwar jam'iyya ta ce za ta tsaida musu da ɗan takara ko kuma a ce dole wani ne za a zaɓa. To wannan ma yayi karo da tsarin mulki musamman ka duba sashi na 50 karamin sashi na 1 da a da ba a cikin baka. Saboda haka wannan akan kyale 'yan majalisa ne su zaɓi wanda suke so. Kuma in 'yan majalisa misali a ce sun jajirce ba su yadda ba, ai ba su saba ma tsarin mulki, ba su saba ma wani abu, duk wani umarni ko wani abu da ya saba ma tsarin mulkin Najeriya ya saba ma wasu dokoki na ƙasa, wannan bai isa a ce an kira shi ko a ce wani ya yi antifati ko ya mai jam'iyya zagon ƙasa ba. So saboda haka yau in 'yan majalisa suka bijiri suka ce ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba, ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba, domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku ya ku ya ku, ba a ce sai dan PDP sai dan APC sai dan AFCA sai dan NNPP ba.
Tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa suna dab da dafa kasar da ada suke ganin sun ba ta rata. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 17 ne kawai su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun daddafe idan ban da kalilan daga cikinsu da suka samu damar da aka ba su dama su maimaita. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne muke murkushe dukkanin jita-jita. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara. Albarkacin wannan rana ta Juma'a ga Malam Anas Asalafi da nasihar Juma'a.
Karatun Alkur'ani dukkan wanda yake musulmi ba sai an gaya mai cewa abu ne mai muhimmanci ba, to amma dai idan a ƙara karfafar abin da dalilai idan muka duba littafin Allah subhanahu wataala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci babu wani abu da mutum zai rike ya samu albarkar rayuwar duniya da ta lahira irin Alkur'ani. Saboda girman Alkur'ani da cewa duk abin da ya raba Alkur'ani zai yi albarka zai yi daraja, wannan ta sa idan ka duba a cikin darare ba daren da ya kai daren da aka fara saukar da Alkur'ani shine Lailatul Qadri. Allah ya ce khairun min fishar a cikin halittu babu wanda ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi alqur'ani ne, a cikin mala'iku babu wanda ya kai Jibril saboda ya zo da alqur'ani ne. Haka nan duk wani abu da alqur'ani ya raba yana da albarka, shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah yana daga waɗanda suka yi imani a cikin ku. Amma kaga waɗanda Allah ya bawa ilimi Allah yana daukaka darajojin su sama da kowa. Ilimi a matakin farko kuma shine na alqur'ani, shi yasa Allah subhanahu wataala ya ga zancen shi ne alqur'ani maganar Allah ce, maganar Allah kuwa ta dare maganar kowa a cikin bayan shi. Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya fi alkhairi zababban cikin ku sune waɗanda suka koyi alqur'ani suka koyar. Babban abin da zaka gane muhimmanci da darajar karatun alqur'ani a rayuwar musulmi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ya iya shi ya aiki da shi ranar alkiyama ba wai maganar shi ba da ya karatu, ba wai maganar iyayen shi ba da suka sa shi ya karatu, a cikin dangin shi Allah zai duba wasu mutum guda 10 da sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta ɗan wuta ne su, sai a ce to ya je ya tsamo su dalilin wannan alqur'anin da ya karanta kuma ya aiki da wannan alqur'anin. To kaga in har shi zai yi wasu wannan alfarmar ina ga karan kanshi, wannan yana nuna mana muhimmancin karatun alqur'ani.
To masu sauraro ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba a dalilin ƙarancin lokaci. A wannan ne kuma muka zo ga zamu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a sai kuma zuwa can anjima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana ga shirinmu na hantsi to kafin mu yi sallama bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Haruna Adamu Goran Maje murnar daurin auren ƴaƴansa Isma'ila da amaryarsa Hassana Jibril Musa da kuma Maryam da angonta Salahuddin Uba Khamis wanda za a daura a ranar Lahadi a jihar Kano da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai engineer mu Bas Roberts ni Aisha Mu'azu nake muku sallama Ma'assalam.